أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا إله إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واعمل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فإن أحب في الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم مسلمين وسلم الله سبحانه بركة بركة من السلوى ومن ينبتي نرانا السبب يومنا شاهد يوتنا المحرم وتنا نيا تجيجر وتنا المسلم تجيجر نبي محمد صلى الله عليه وسلم على كل ما سبق لنا shekara ta 1446 wanda ya daidai da 20 daidai ga wata bakwai shekara ta 2024 daidai isa da mara malayi wasalam muna ƙara ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da hikimarsa da kaddararsa da ya sani mana haduwa da malam Karim na biyu a irin wannan wa'azi na gari gaba ɗaya a wannan ziyara da yake kawo mana mai albarka domin gabatar da karatuttuka na addinin musulunci. Idan ba manta ba, kamar ba rari malam ya zo ana gabatar da karatuttuka wanda mun yi bayani mai tsawo takaitacce haka a kan rayuwar malam wanda dai sunansa Sheikh Abdulmalik Khalis Abubakar. Mun yi bayani malami ne har sanar Qur'ani wanda kuma ya yi karatu a ƙasar Nigeria da kuma ƙasar Libya, wanda yanzu kuma babban aikin shi ne da'awa zuwa ga addinin musulunci. Kuma limamin tuma a ɗayan a garin ya bai kusan masallaci biyu zuwa uku. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara sama rayuwa albarka, Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara azurta mu da ikhlasi da kuma ƙara lafiya da imani tsawon kwana da kuma kyakkyawan ƙarshe sawan ayyuka da ake yi su amfani shi su amfani mu su amfani al'ummar musulmi baki ɗaya ba tare da tsawon dawa ba tun da wannan jiya nan sanar ne a wajen mu galibi ne shi ne wanda ake saurare ƙarfe ɗaya a radiyo amfani da kullum a kan sa da tafsirin sa wanda kuma da dama da cikin yan uwa masoyan sanar da bibiya don haka almaru tula da amma yan da wani sai ce kuma ta yana sanar ne ta kuma ba sai an sanar da shi ana yi da saboda layin alkama ko na siya malin da iya kai da rashin shan ruwa abinda muke fata ne a takaice insha Allah ba za a gabatar da karatu na addinin musulunci ai da duk wanda ya zo ne saboda wata muhadara da ake yin tushe kuma an yi an kafa yanzu kuma yau an buɗe samun karatu na dawowa da ɗaliban ilimi musamman ina da ɗauki kwana uku ko huɗu a masallacin sahaba daga ƙarfe goma ake farawa har zuwa asa wanda Allah ya ba iko littafi ne na ilmi musamman ke karanta game da aka yi mukallima a cikin ilmin tafsir a wancan zuwa sannan insha Allah da baraka ta'ala a yau wa kuma yadda ne akan da kuke gabatarwa na tafsiri a wani masallaci mai albarka da kuma da su gina da tsibaba mai hadisi da ne ba da wani mutum da kyar a yau malam a Sheikh Abdulmalik a yi rahman da yankwa ne mazaunin ya bai ya sake kawo mana ziyara a faru da ni domin gabatar da mawdu'i mai matuƙar mahimmanci da ke damu shi ne abin da ya shafi ma'ana ta'addanci da ake yi a cikin wannan yankuna na me ya samu bansa mene ne shi me ya sa ake yin sa me ya manufofin da sa ake yin sa sannan kuma wasu hanyoyi ne da taimakon Allah ya kamata mu bi domin samun cin nasara da kuma yi wannan lamuran baki ɗaya insha Allah wannan zai magana ne kamar muna yi wa malamai da dama su sanar su da su na yi bala na sai shi da kuma Imam Ali Ismail masallan su Makka kuma masallan su Sahaba da haka muna fata da kike ruwa da sun Allah ya saka muku alkhairi da himma su mun ya ji kuma da kai wannan kan ta je da aka zauna sai in ba ta ma fasa da yi haka abinda muke fata kowa ne ya zo nan yana da mu Allah ya yi shi kowa ne ya zo nan yana da bukatu daban-daban Allah ya biya masa kuma gaba ɗaya mu Allah ya tara mata da mutum insha Allah ku kalle da barka da shukura ma jura da kuma da sunna
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci da ake kira masallacin Mairimbu a unguwar Alidan Tsoho a nan garin Maradi, wanda Sheikh Malam Suleiman yake gabatar da karatuttuka da tafsiri da kuma khutba da sauran dai ababe da suka shafi tafiyar addini. Ko da yake wannan ba shine karo na farko ba, bara ma Allah ya kaddare mun gabatar da wato karatu ina ganin karo biyu a wannan masallacin, kuma gashi yau Allah ya kaddare za mu sake gabatar da nasiha. To a matsayina na ɗaya daga cikin ɗalibai da suke wannan ƙasa ta jamhuriyar Nijar, wani lokaci muna zaune a garin Niyami, akwai ayyuka da ake gabatarwa, ɗagowarmu tana wahala, amma wani lokacin musamman cikin irin wannan lokaci na vacans da su kira vacans hutun ƙarshen shekara, ana samun damar ɗagowa a wani lokacin a zo don saboda a ga 'yan uwa, a gada da 'yan uwa, a samu kuma abin da an ka gabatar na karatu. To muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mu kowa da alkhairi, kuma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar. Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mukumminmu da mu gaba daya. To mawdu'in da malam kuka ji yayi bayani mawdu'i ne wanda yana da alaka da rayuwarmu ta yau, kuma mawdu'i ne wanda yana buƙatar mu wayar mu kanmu kai mu san wannan matsalar daga ina ta samu asali. Shine mushkila ta ta'addanci, al-irhab kenan kamar da suke faɗa da Larabci, ko terrorism da wato yare na Faransanci, wanda kalima ta terror kalima ce asalinta ta yaren turawan girka Greek. Terror tana nufin al-khawf. To sai aka ƙara ism, saboda ana son abu ya zama mazhaba a Faransanci, wani lokaci sai a ƙara ESM na fata an fahimci, an gane ko occidentalism ko orientalism da sauransu. Kalima ta al-irhab za mu zo mu gani a cikin karatu wai daga ina wannan kalima ta samo asali a Larabci. Bai dace a yi karatu ba a san asalin kalima ba. Abu na biyu, shi wannan ta'addancin da ake zance masadiru ko kuma asbabuhu, me ya haifar da shi, me ya haifar da shi, waɗanne dalilai suka haifar da shi a cikin gida, waɗanne dalilai ne suka haifar da shi daga ƙasashen waje. Saboda yana daga cikin abinda da yawa daga cikin masu bincike wani lokaci suke mantawa da shi, sai su ɗauko ɓangare ɗai su manta ɓangare ɗaya. Idan aka yi zancen ta'addanci yana faruwa a ƙasashenmu, to ba wai a ƙasashenmu kawai za a kalla ba, shin daga wajen kuma daga ina wato daga ina ya samu asali, abinda suke kira da yaren Larabci al-asbab ad-dakhiliya wal-asbab al-kharijiyya. Idan muka samu al-asbab za mu zo mu ga al-ahdaf, abinda suke kira al-ahdaf, manufofi. Shin su masu yin ta'addancin nan waɗanne manufofi suke da su, masu taimaka ma ta'addancin nan waɗanne manufofi suke da su. To sannan kuma tunda matsala ce wadda take damun al'umma, sai a ga wato abinda za a iya faɗa na al-hulul, abinda suke kira al-hulul, wato kamar solution kamar yadda za a warware matsala kenan ko mafita kamar yadda ba Bahaushe ke cewa a samu mafita a cikin wannan al'amari. To wannan dai a gurguje ba maudu'i bane wanda irin wannan karatu na awa daya zai bada damar ayi a ƙari, amma kamar irin karatu ne wanda za a iya daukar wani bangare don a yada ya mutane fitila malamanmu da kuma dalibai irinmu, ya kamata a ce suna yawaita bayani kan wannan maudu'in domin mushkila ce wadda ta shafi al'umma kwarai da gaske. To kalima ta al-irhab, al-irhab asalinta kalima ce mai harafi uku daga ar-rahbun ko ar-rahab, da larabci ana cewa ar-rahab ay maha'un sukuni, kuma ana cewa ar-rahab ay maha'un fatha, ana rufin tsoro, wato rahaba yarhabu ma'ana ya ji tsoro, shi ne asalinta kamar al-khawfu kenan. Shi yasa Allah ya ce wa iyaya farhabun, ni kadai Allah ya kamata ku ji tsoro da ko baka nan bane. At-Taura Allah ya ce wa fi nuskhatiha hudan wa rahmatul lil ladina hum li rabbihim yarhabun. A tsarin yaren larabci kamar yadda muka sani, shi yaren larabci yana da wasu ka'idodi da wasu dokoki wanda a yau mun bude daura a masallaci da ake kira Masjidus Sahaba a nan unguwar Zariya da take Maradi kan ilmu sarf. Mutumin da bai san ilimin yaren larabci da kyau ba, yana da wahala ya fahimci Alkur'ani da kyau, ya fahimci sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kyau, ya fahimci yaren larabci, domin ita shari'ar da larabci ne, Alkur'ani da larabci ya sauka, sunnar da larabci ta sauka, ya za a yi ka fahimci Al-Qur'anin da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shari'a baka iya larabci ba, baka san larabci ba, baka karanta larabci ba, baka san dokoki da ka'idodi na larabci ba, ba zai yiwu ba. To al-irhab kalima ce wadda asalinta masdar ne. In an ce rahaba ya ji tsoro, to a ka'idar larabci idan ana so a ce an sa shi tsoro, to sai a yi amfani da waɗansu hanyoyi, ko a ƙara alhamza, ko a yi ma harafin shadda a yi tattaifinsa. Yanzu in ce zahaba ya tafi, amma ina so in ce an tafiyar da shi sai in ce azhabahu na ƙara alhamza, ko in ce zahabahu ya tafiyar da shi. Nazala ya sabka, anzala ya saukar. Allah ya ce anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala sayru zabadan rabiya. To shi wannan fi'ilin idan aka zo aka ƙara alhamza, to wannan alhamzar ita ce za ta bayyana a cikin masdar, kaga sai a ce arhaba yurhibu irhaba. Wato nan na kuma larabci yake da wani sirri, masadir na fi'ili duk wanda yake ya wuce harafi uku to kiyasiya ce, ana iya kiyasin su. Shi ko abu duk in ana iya kiyasi hankalinka zai iya baka kai kiyasi, amma fi'ilin da yake da harafi uku galibin su akwai sima'iyya, akwai mutaqariba. In ka ce arhaba yurhibu irhaban, akrama yukrimu ikraman, aqdama yuqdimu iqdaman, anzala yunzilu inzalan, ko kalma dubu da ka samu haka za su tafi. Idan kuma ka ɗauki rahaba shi ko fa'ala ne, an gane ko yurahibu, ba wancan yurahibu ba mai haƙarmi na ya yi lale mara ba, ahlan wa sahlan wa marhaban ba shi ba, wanga da haban ba ne, rahaba ya sa shi tsoro, yurahibu sai a ce tarhiban. Da ba fa'ala inda ya zamanto ba harufan illa ke cikinsa ba, taf'il yake zuwa. قدم يقدم تقديما رحب يرهب ترهيبا ميز يميز تمييزا قدم يقدم تقديما. To wannan kalima kun san turawa suna da wani sharri, sun san musulunci fiye da shekara 100 da suka gabata, da yawa daga cikin musulmi sai su tsammanin turawa ai sai da suka shigo an Afrika ne suka san musulunci, ko suka shigo kasashen larabawa suka yi colonization, abin da ke ce ma colonization, wannan ba gaskiya bane. fiye da shekara 900 da suka gabata turawa sun san addinin musulunci. Wani zai ji wannan kamar ba kore magana. Musulunci bayan daular umawiya ta ruguje a ƙasar Syria a Damascus, ɗaya daga cikin ƴaƴan daular umawiya ya gudu ya je ƙasar Morocco. Daga ƙasar Morocco sai suka fara tunanin yadda za su kai musulunci a ƙasar Spain, Espanya kenan, kuma wanda suka ƙetare ruwa, kuma suka je suka yi yaƙi, kuma Allah ya taimake su suka ci nasara. Daga nan sai suka kafa daula da ake kira Ad-Dawlatul Andalusiyya, ita ce ake kira Andaluzi da yaren Faransanci. Shi yasa in kana so ka shiga cikin Google ka sa l'histoire de l'islam en Andalusie, sai kaga ikon Allah. Shekara 857 musulmi suna mulki a Turai, kuma daula ta Andalus ita ce babbar daula a Turai gaba ɗaya. A nan ake zuwa a yi karatu. Yaren da ake amfani da shi shine yaren Larabci, shine yaren gwamnati, kuma shine yaren ilmi. Yaren gwamnati langue officiel ko official language, ko kuma langue scientifique ta ne ta ilimi, scientifical language. Musulmi da suka yi mulki a Turai shekara 857 da yaren Larabci ne suka yi mulki. Sannan kuma yaren Larabcin da shi suka karantar da Turawa, to Turawa sun ji haushin wannan, sun yi kokari su ruguza wannan daula. Shi yasa in ka shiga cikin internet da ka sa Masjidul Qurtuba, za ka ga masallacin Imamul Qurtubi. Masallacin Imamul Qurtubi, Imamul Qurtubi a ƙasar Turai ne ya rayu a ƙasar Spain. Qurtuba gari ne a cikin wato ƙasar Spain. Akwai su Karnata, ita ce capital kinsu. A halin da muke ciki yanzu, gidan shugaban ƙasar musulmi na wannan lokaci yana da karon da ke cikin shi ko cikin White House ba za ka samu irin wannan karon ba. Ko mu ce tile ga wanda bai san karo ba. To don haka abin da ya kawo wannan magana, kada ka sa tsammanin waɗannan mutane sun jahilci addinin musulunci. Sun jahilci musulunci ba, addinin musulunci ba. Shekara 1000 da suka wuce musulunci ya yi mulki a Turai. To kullum idan ana son a wawaitar maka da hankali, dole ne ɓarawo mai sata yana da wayo, ba a iya sata da dolanci. Idan aka sace ma abu ba a tunanin ya dawo gare ka, to sai Turawa suke kanin ya za su yi su yaƙi wato musulmai da cikin kwakwalensu, domin yaƙi da makami bai da tasiri irin yaƙi da kwakwalwa, abin da suke kira al-ghazwul fikri. Domin duk yadda aka yaƙe ka da makami, idan ba a ɓata tunaninka ba, to yaƙi bai ƙare ba. Lokacin mulkin mallaka sun zo sun yi abin da suka yi, sun yaƙi kakakin nan mu da iyayenmu, sun kashe na kashewa, sun ɗaure na ɗaurewa, sun bautar da na bautarwa, sun ɗauki wasu sun kai a Turai sun yi musu aiki, amma sun san da bata ƙare ba. Saboda hatta cikin ƙasashen Afirka sun san akwai waɗanda ba su yarda da su ba, amma makami ne ya sa suka ƙyale su. To yanzu kuma a duniya ɗan adam yana son in ya mallaki abu kada ya surguce, ko ba haka da bari? To kenan suna da tunanin ya za a yi kada mu surguce musu, saboda su kafirai ne, mu musulmai ne. Mun surguce wato sun mallake mu, kuma yanzu suna son a ci gaba yadda za a yi su mallake mu har a yi tashin kiyama. To wannan yasa suna da madda da suke karantarwa wadda za a tunanin abinda ake kira wato kamar karatun kasashen musulmai, occidentalism, wanda suke kira wato al-istishraq. Sun karanci kawunan su, sun zo su kowaye, kuma sun karance mu. To wannan isti'marikin da suka yi, sai su yi amfani da kalima wadda cikin Al-Qur'ani akwai ta, amma za su ba ta ma'anar da su suke so. Saboda idan suka yi amfani da kalima wadda ba ta su ba, ta musulunci suka yi amfani da kalima wadda ba ta mu ba, abin ba zai samu karkuwa ba. Kaga yanzu isti'mar, kalima ta isti'mar, hatta da masu da'awa za ka ji suna amfani da wannan kalima. جاء المستعمرون في بلادنا وكذا 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 wannan kuskure ne kalima ce ta alqur'ani kalima ta istimar in ka diba kalima ce wanda murakkaba ce ma'ana al'umru shine rayuwa Allah ce wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab faqad labithtu fikum umran min qablihi afala ta'qilun rayuwa to istimara Aslin alifun da sinun da ta'u suna nufin nema ghafara ya gafarta istaghfara ya nemi a gafarta mishi fassara ya fassara istafsara ya nemi a fassara mishi fahima ya gane istafhama ya nemi a ganar da shi shi yasa ake kiran tambaya al-istifham to sai suka dauko wannan kalima wadda ta alqur'ani ce kuma tana da ma'ana mai kyau shine al-isti'mar shine rayar da ƙasa da al'umma ta zo cikin alqur'ani a cikin suratu hud Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ila thamuda akhahum saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha kaga annabi salih ya ga mutanensa Allah shine kage halittar ku daga ƙasa wasta'marakum fiha sai ce ku rayar da ita to tunda kalimar ta istimar ta zo cikin alqur'ani da yawa daga cikin masu da'awa sai musu hankalta ba su ma sai suka dauke ta alhali ma'anarta ta alqur'ani daban ma'anar da su turawan suke bata daban domin idan an ce an zo an rayar da Afrika da kasashen Larabawa to mu auna mu gani abin da yazo a cikin littafan tarihi da suka zo sun kashe dubban mutane wanda ya kashe mutane ana cewa ya rayar da su da suka zo sun bata muna addinin mu wanda ya bata mu mutane addinin su ana cewa ya rayar da su ya halaka su da suka zo sun bata al'adodin mu na gari wanda ya bata al'adodin mutane na gari ana cewa ya rayar da su da suka zo sun ruguza gidajen mutane wanda ya ruguza gidajen mutane ana cewa ya rayar da su da suka zo sun kwashe mazaje masu karfi sun kai su can sun yi musu aiki wanda yau ƴaƴansu ne suka kai kusan fiye da kashi 10 sha a wani abu na bakaken mutane a ƙasar America me ya kai iyayensu bauta wai wanda al'ummarsa kashi 10 cikin 100 ko fiye da 10 cikin 100 asalin su ƴaƴan bayi ne shine yake cewa wai musulunci ya bautar da mutane ko ko a duniya yana yaki da bautar da mutane kuma wannan bautar fa ba a wuce shekara nawa ba da suka bata bautar da mutane hatta da waɗanda suka yi ƴan fafutuka da suka yi kokarin su hana a bautar da mutane kashe su akai irin su Martin Luther to kuda har yanzu America bata shika shekara nawa ba da bata esclavage bautar da mutane a can za ku zakkwa kuna mutane zancen zalunci da yadda ake zaluntar mutane mutanen da aka ɗauke aka kai can suka rayu sun yi aiki ne kuma an raba su da yankunansu inda suna nan wani aiki za su yi na kai kasashen su ba to don haka kuma da suka zo sun iske mu da wasu munanan ɗabi'o'i sai suka ƙara kaga da ɗan Afrika tunda mu yi maka mu'adalci akwai ababen da shi ke yi wannan da ba su da kyau ko yana shan giya akwai wata giya da aka yi da hatsi sunanta burkutu haka ne kuma haka ba to sai Bature ya ƙaro nashi kenan in ana shan giya guda to yanzu ga giya ga ƙari giya kaga ga ai ya kamata ko da guda an ka tsaya akwai bala'i ba lantana an ƙaro wata a ƙasar Burkina Faso akwai cappalo wata giya sai da kisima cappalo su ma sai aka ƙaro musu shi yasa sai suka kawo mai ƙwazaniya suka kawo whisky da sauransu kenan duk abin da yake na gari ne sun bata shi duk abin da yake mummuna ne sun ƙara kamar wuta ta tana ci sannan kuma an ƙara mata hatar ko mu ce essence Allah ya kyauta to kalima ta al-irhab kalima ce ta al-qur'ani ko wato at-tarhib da hababba kalima ce ta al-qur'ani to amma ma'anar da shi al-qur'ani zai bata daban ma'anar da su za su bata daban Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul anfal yace wa a'iddu lahum ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وانا اتجه قراءة جمهور بده يكي رويس an gane ko ɗaya daga cikin ruwat na Yaqub ya karanta turahibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, za ku tsoratar da maƙiyan Allah. Shikenan, kenan sun gane cewa ashe wannan kalima Al-Qur'ani yayi amfani da ita, sai suka kirkiro ta, suka sai mata suna al-irhab. Ɗaya daga cikin manya-manyan masana na hadisi a ƙasar Libya ana kiran shi Dr. Siddiq Bashir, yake cewa shi bai dace a kira terrorism ba al-irhab, domin al-irhab kalima ce ta Al-Qur'ani kuma an yi amfani da ita wajen tsoratar da maƙiyan Allah. Yace abin da ya kamata a sanya mata suna ar-ruhabu, ar-ruhabu. To aka maka Allah meye dalilin ka? Yace a larabci idan abu ciyo ne ana wazinin shi akan fu'al, in an ka ce az-zukam da larabci shine mura, ko mu ce majina, ko rashin lafiya ne. As-su'al, su'al da ainun, ba as-su'al ba wancan mai halin ba, su'al dalibi ilimi shine tari, an gane ko? To su Turawa ciwo ne suke da shi na tsoro, tsoron musulunci, tsoron kasashen musulmai, tsoron al'ummomin da suka yi ma mulkin mallaka wata rana su fi ƙarfin su har su mallake su. To sai suka kirkiro wannan ciwon, sai suka sa terrorism. Ruhab ya kamata a kira shi. Mun ji wannan da kyau, wannan malami ya faɗi ijtihadi shi, ban ce dole sai ka karfa ba, in ta yi ma ka ɗauka, in ba ta yi ma ba ka aiki. Mun gane wannan da kyau ko? To don haka wannan kalima ta al-irhab meye su Turawa suke so da ita? Domin shi tsoro asalin makami ne na mallaka kowace al'umma. Sun fahimci cewa so da dama, in kuka ga yara galibi wani lokacin mutum ya fi wani ƙarfi, amma tsoron yake sa wancan ya bashi kashi, radda ya gaji da shi an ka goga, sai shiga ashe kawai ya yi ta jin tsoron banza ne, kuma haka nan bane da an ɗauka dama mutumin da ya cika fitina galibi ba ƙarfi yake da shi, dama da kaga mutum ya cika yawan fitina bai da ƙarfi, da an kama kokowa shi wancan mai bugu yana ba da kashi sai a ɗauke shi, irin ɗan yarga cewa sai an gwado ma Allah, sai a buga ga ƙasa. Daga ran nan tsoro ya ƙare. To sun fahimci cewa tsoro yana daga cikin abin da yake sa wa a mallaki kowace al'umma. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Sanulqi da sanu za mu jefa fi qulubil ladina kafaru ru'ba, cikin zuciyar kafirai ar-ru'ba tsoro, da an sa tsoro kuma shikenan makami bai aiki. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul hashr, ko ba haka ba? Yace huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwal alhashr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa atahum Allah min haythu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b. Haka ya faɗa a cikin suratul ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala yace wa radda Allah alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafa Allahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza wa anzala alladhina dhaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa. Shi sa tsoro makami ne babba. Da yawan abin da Turawa nan suka samu na wanda suka mallake mu da shi, daga ciki akwai tsoro. Fina-finansu kullum sai a nuna maka mutum guda na Amerika ya zuya ta da ƙasa gaba ɗaya, mutum guda ƙaton ƙaddara guda ya zo ya ki ƙasa kuma ya mallake ta har ya kama shugaban ƙasar ya tafi da shi. Kuma haka ne kullum idan suna fina-finan sa yanzu kamar ƙasashen da suka waye waɗansu daga cikin ƙasashe su yanzu fina-finan suke yi, an yi yaƙi da Turawa sun mallaki Turawa. Ƙasar Iran yanzu sai a nuna maka an yi yaƙi da Amerika, sojojin Amerika sun ka hari, duk an kama su an kakkashe su. Don haka sai a ɗebe ma wannan tsoron, a cire ma wannan tsoron daga cikin zuciyarka. A makarantunsu sai ku ga musamman na primary school, sai su ce ma yara ku ɗaga hannunku, sai yaro ya ɗaga hannun shi, sai a ce to yo ƙasa da shi, sai ya yi ƙasa da shi,
sai a ce idan ba kai kasa da hannunka ba akwai wanda zai sa yayi kasa sai su ce a'a sai a ce to haka ba wani baturi ko kafiri wanda zai iya juya ka inda ba kai yadda a juya ka ba dole ne mu koya ma ƴaƴanmu cewa waɗannan mutanen mutane ne irin mu kuma mu nuna musu cewa a'a duk abin da suke faɗa ba tabbas bane shi yasa yau ya kai ana gaskata su a gaskata likitancinsu a gaskata labaransu a gaskata filozofikinsu da tsari na duk abin da suka zo da shi ba a shakka mutum na iya yin shakka game da alkur'ani ko hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce wallahi bai shakka abin da ya zo daga wajen baturi kuma mutum na shakka duk abin da nashi ne yanzu idan mutum na da wata matsala sai ka ce mai akwai wani icci idan aka kwaikwaya shi aka ba mutum za a samu sauki sai ya ci hawa a karɓar kan Allah a karɓar kan Allah matsalar nan ba ƙarama ba ce shi kuma ya mantu cewa baturin nan iccen ne ya sarrafa ya kawo to amma saboda an yaƙi hankalinmu ba mu yarda da cewa mu za mu iya wani abin a zo a gari idan aka ce jirgin sama baki na yi shi sai a ce baki na yi shi yana tashi wai bakin mutum ba zai iya ƙirƙiro to wannan hanya ce ta kokarin mallakar al'umma to wannan tsoron sai suka yi amfani da shi don saboda su ci gaba da mallaka wannan gaba ɗaya ce daga cikin istimrar al-isti'mar ne ko wato istimrar at-ta'bid ci gaba ne da bautar da al'ummomi na duniya an gane ko shine abin da suke bukata idan muka zo game da abin da ya shafi asbab an ka ce asbab dalilai kala biyu ne dama ina faɗa akwai al-asbab al-dakhiliya akwai al-asbab al-kharijiya kullum in kana karatun matsala bari kallon matsala ta cikin gida ka kalli ta waje domin akwai abinda ba daga cikin gidar ne ya samo asulla ba a'a daga waje ne ko akwai matsala a cikin gida amma daga waje ne aka ƙara mata ƙarfi wanda shine da yawan matsalolin da muke fama da su an gane ko waɗansu ba mu da su su suka haifar da su wasu kuma muna da su amma su suka taimaka musu mun gane wannan da kyau to bayan turawa sun ba 'yan afirka 'yanci da ake cewa 'yanci tunda sun yi taro a berlin wani gari da ake cewa berlin a ƙasar jamus almai a 1884 zuwa 1885 a 1884-1885 sun yi watanni suna tattaunawa yadda za su rarraba duniya suka zo suka rarraba kasashe kasashen renon ingila kasashen renon faransa suka yi yaki suka mallaki kasashenmu to shikenan bayan wannan suka ga waɗansu sun ce a bada yanci sai suka ce to bari a yi yadda za a yi kafin a bada yancin sai an tabbatar da sanyin mulkin mallaka tabbatattu ne kada ku sa tsammani da saboda turawa sun daga mulkin mallaka ya kare a'a akwai wani abu da suka fahimta shine suna son su samu wakilansu waɗanda za su biya musu bukatunci domin akwai wani abu in ka samu wanda zai ma aiki zaka huta to shine ƴan bokon Afirka da an ka karantar ba an karantar shi su bane don su yi don su taimaka ma al'ummarsu jagorori da bature ya dora a kasashenmu da kasashen larabawa da kasashen da ya mulkin mallaka sai waɗanda za su zartar mishi da abin da yake bukata idan ake kira siyasatul khutta wat tanfiz al khutta shine ay plan at tanfiz shine execution الكفار يخططون والمسلمون ينفذون كما يدعى استاذ الدكتور عبد الله بن محمد الامين الشرقيطي يكفى الكفار يخططون تراوا سوزا سجي سو تصارا سو زونا سو تصارا ابين دا سكي سو والمسلمون ينفذون سي اتورو كاساشن مسلمي اباسو سو زو سو زرد مسو دا ابين دا سكي سو شيكينا سونا تان in can da an ga baturin ba a yarda da shi ba kafiri ne malamai suna cewa kada a bi kafirai waye to su ƴaƴanku ne suka yi karatun kuma an ba su za a jiyar da su daɗi suna nan matsayin wakilan baturi shi yasa daga lokacin da shi wanda suka ba aiki ya zartar musu ya bijire to kenan lokacin dawowarsu yayi ka taika diba duk kasashe idan kaga kasa tana biyayya gare su to ba ruwan su sun san aikin su ne ake zartarwa daga lokacin da an ka samu wani jagora ce ban yadda ba sai su ce lokacin dawo su yayi mun gane wannan da kyau to al asbab al kharijiyya daga ciki zan dauko ne guda ko guda biyu kawai abinda yasa ta'addanci ya yado a cikin kasashen mu abu na farko su turawa sun yi muna mulkin mallaka suna son kode yaushe sai mun zauna karkashin su babu ranar da zamu fita karkashin su to kuma mallakan nan bangare uku take an gane ko mallaka ta turawa bangare uku ne take na farko mallaka ta jagoranci na biyu mallaka ta dukiya na uku mallaka ta addini shi yasa in kun kadibi mulkin mallakar suke ce ma colonization mutum uku ne suke bayan shi les politiciens yan siyasa na turai na biyu sai yan kasuwa les commerçants na turai sai kuma wato les missionnaires waɗanda su ne yan mission waɗanda sun zo su yada addinin su to waɗannan guda uku din su ne ke mallaka al'umma can turai su ne ke mulki da mai ilimin addini da mai jagorancin siyasa da mai kuɗi dama tare suke abokanin juna ne to da ƙasashen su suka ga suna da matsaloli suna da talauci ba su da arziki sai suka ce kai ga waɗansu bari mu je mu kai musu siyasar mu maida su ƙarƙashin mu dan siyasar turai ko sarki na turai ƙasar da akwai sarki shi zai ba sarki ko shugaban ƙasa na ƙasashen mu umarni mai addinin turai shi zai zo ya ja tashi al'umma yayi fito na fito da malamin addini a cikin ƙasar shi a yankin shi an gane ko dan kasuwar turai shi zai yi fito na fito da arziki wato ya hada dama yan kasuwar turai su za su ba da kuɗi ga yan siyasa don a zabe su su za su ba yan mission kuɗi saboda a je a yada addinin kristanci shi kuma addinin kristanci bai da kai yaki ba na fata ana fahimta ta kai bai dace ka kare kanka ba saboda an faɗa cikin bible ko bible an ce in an ka fara mamari ta dama sai ka bada mike kan hagu a fara mamari shikenan kenan ku african wani wuri kuma sai a ce a'a sai a zaɓi waɗansu gurɓatattun mutane ana ganin kamar malamai ne ba malamai ba ne sai a ce ai Allah ya ce la ikraha fi dini ka a cikin sanda mutane ga addini babu jihadi kuma duk wanda ya yi yaƙi bature kamar irin kasar India kamar yana yaƙi ne da kaddara Allah dan Allah ya kaddara sai sun mamaye ka to kenan waɗannan mutumin uku suna son su ci gaba da mulkin mallaka a Afirka tunda suna da wakilansu waɗanda suke musu biyayya to daga lokacin da kuka ce ku buku yadda ba umarni ya fito daga wata ƙasa ta turai ko wata majalisa ta ɗinkin duniya ko waye a baku shi ku abinda kuke so za ku yi a ƙasashenku to dole ne a yi ƙoƙari a tayar muku da 'yan tawaye abu na biyu duk lokacin da kuka ce a'a mu addinin da muka sani addinin musulunci duk wani addini wanda ba musulunci ba mu yarda da shi ba sai a ce to 'yan ta'adda da 'yan zafin kai na addini sun yi yawa wannan kasar ya kamata a dawo a yi mata mulkin mallaka a yi mata saiti a azata bisa ga turba duk lokacin da arzikin da ke cikin kasashenku kuka ce naku ne ba ku yarda ba sai dai ku mallake shi ku sayar da shi inda kuke so to wannan kuma lokacin kasashenku sun halatta jininku ya halatta kai ke noma kada suke da kamfanin yadda ake sarrafa kada kai ke noman tumati suke ɗauka tumati su sa shi cikin mashin su gyara su maido maka shi cikin kwanku ka sai san musu kwandon tumati jika da kwandon nan su yi tumati na jika ɗari mun gane wannan to shi yasa kowanne shugaba tsarin da suka iske Afirka shine tsari na sarakai sun yaƙi sarakai sun kwace mulki daga gare su sun dan bar musu wani dan bangare to gwamnati idan ta yi ƙarfi za ta bijire shi yasa sai suka yi kokari ko ina aka taro yan tawaye wanda wannan matsalar asalinta ta cikin gida ce amma su daga waje suka ƙara mata ƙarfi bari in ba ku misali can da babu wata ƙasa sunanta Niger babu kuma sai kai hantara akwai ƙasa Niger akwai tabki Niger akwai wata jaha a Najeriya sunanta Niger sai ka bi manta shi tabkin Niger ba cikin Niger ne akwai shi ba akwai shi Mali akwai shi cikin sauran kasashe wanda suke ce ma Isa shi wannan flag ne akwai kuma ƙasa Niger akwai kuma jaha Niger shi yasa in ka zo ka iske a rubuce sai ka bi a hankali shekara 200 da suka wuce babu wata ƙasa a nan bisa doron ƙasa da muke rayuwa sunanta Niger babu amma da turawa suka zo suka yi muna mulkin mallaka muna da an-nizamul malaki sai sun ka kawo muna an-nizam ad-dawli kaga yanzu in ka dauki Niger difa tana da iyaka da Maiduguri haka ne ko ba haka ba to wannan Maiduguri din da difa duka asalin su masarauta guda ce masarauta ta Kana amma yanzu sun ciro wani yanki na wannan masarauta suka zo Zandar masarauta ce ta Zandar da ta Daura suka datsa su magariya suna nan cikin Niger kaga sun hado sun ka gama suka zo Maradi Katsina da Maradi suka datsa masarauta ta Gobir in ka dauka can har abin da ya kai wajen su kwanne da wajen abin da ya kai abin nan in ka dauka can wajen su yankuna masarauta ta Sheikh Uthman bin Fodio Sokoto da wasu yankuna nan in ka dauka abin da ya kai yankuna da kwanne abin da ya tafi can gaba in ka zo Dogon Duti masarauta ce ta arewa an gane ko suka yanka ta in ka dauka wajen Doso masarauta ce ta Zarmaganda in ka dauka can iyaka da Burkina masarauta ce ta Gurmawa in ka dauka Agadez an gane ko in ka dauki Tawa masarauta ce ta Adarawa in ka dauka Agadez masarauta ce wanda yake ta Azawad sai suka cicciro waɗannan masarautu da kowane sarki yana wakilta al'ummarsa ne shugaban ƙasa ne a cikin al'ummarsa yanzu ko sai suka daddebo suka daddebo suka harhaɗa masarautu da waccan da waccan da waccan sai suka hada su sai suka yi musu shugaba guda suna ne le président de la république to wannan tsarin wanda da muke cikin shi na cewa sarki ga bakin iyaka inda yake mulki kada ka taba sawa tsammani akwai sarkin da ya mance iyakar da baban shi ya bar shi bai mance ba da bindigar gendarma da bindigar soja da ta dan sanda idan ta sayi shuru amma ya san iyakokin da baban shi ba bai to amma tunda turawa sun kiya sun kawo tsari na ƙasa sai aka dauke shi na biyu kuma sai suka yi kokari aka cicciro cikin kowace al'umma da masarauta sai aka je sai aka hada minister na aiki cikin jami'an tsaro aka debo cikin kowace kabila aka hada kaga yanzu ana nan an shigo sabon tsari wanda ba a saba shi ba in can da kabila biyu ne suke rayuwa a yanki ko kabila uku ko kabila ɗaya ita ce tafi yawa to nan duka kabilun da aka tattaro aka hada aka yi jami'an tsaro yanzu kabila takwas ne suka hade a wuri daya wannan yana bada misali ne da ƙasar Niger to yanzu shi Bature shi ya kawo tsarin gwamnati amma ba wai dan yana son tsarin ba ya amfane mu ba ba dan yana so ba wai wanga tsari ne kaga sun kawo an yi justice an yi wane ne su nufinsu a ci gaba da yi muna mulkin mallaka saboda waɗanda suka karanta turancin suna da tunani mai irin nasu to idan aka tashi za a aka ga gwamnatin za ta balle mu duba da kyau yanzu gwamnati tana son ta ki musu biyayya to abu na farko sai a tado mata ƴan tawaye da za a iya shekara 40 ana yaƙi ƙasar da ake yaƙi za ta zauna lafiya shi yasa wani lokacin 'yan tawayen ma sai su kwace kasar su kafa tasu gwamnati kwana biyu ne su ma sai a taro musu su 'yan tawayi su ma su tada su su ma waɗanda a taro musu 'yan tawayi su ma su tada su kaga abin ya zama wasa kara mun gane wannan da kyau to abun yanzu shi rikicin ta'addanci yana da alaka ne da 'yan tawayi amma sai suka ganna ta'addancin yafi na 'yan tawayi muhimmanci saboda galibin dan tawaye za a san jihar da yake kuma dan tawaye shi a ka'ida baya taba civil farahul lako sai dai gwamnati to yanzu sai aka kawo ta'addanci shi kuma wannan ta'addancin nan ana son ne salo ne na yakar gwamnatoci da waɗanda suke musu biyayya da waɗanda ba sa musu biyayya wanda zai ce to waɗanda suke musu biyayya fa ko haka nan bane ai bai dace ba a ce sun yaƙi waɗanda suke musu biyayya ko waɗanda ba sa musu biyayya a'a haɗin kana musu biyayya za su yaƙe ka domin kasar ka in 'yan ta'adda suka yi yawa kaga ko da yaushe cikin sauna kake za ka ci gaba da biyayya na biyu idan 'yan ta'adda suka yi yawa a cikin kasar ka sai ka nemi taimako in ka nemi taimako sai a kawo bas militaire in an kawo bas militaire sai a kekkewaye sai a ƙara ba su makamai sai kasar ta rikici kuna kashin juna suna ɗiban arziki sun tafi ta kofa sun dawo ta window wannan to shine asalin wannan tsari na ta'addanci amma me yake taimaka ma wannan ta'addancin kuma a cikin gida me yake taimaka mishi abinda yake taimaka mishi saboda su suka yi mulkin mallaka sun san matsalolin duk lokacin da ka bijire musu to za a yi amfani da waɗansu abubuwa waɗanda tana ake samun damar shiga cikin kasarka na farko lay minority sai a ce waɗancan 'yan kaɗan ne an zalunce su bayan shi ya kawo tsarin gwamnati amma yanzu shi ke amfani ku 'yan kaɗan ne ana zalunta ku tashi ku nemi haƙƙin in ya ga wannan ba ta ce ba sai a to wajen egality saboda musulunci ya ce mace ta yi mamijinta biyayya to 'yan arsai da za a yi a tada fitina a kowane gida sai a ɗauko egality da namiji da mace duk ɗaya ne kallabi tsakanin rawunan ka sa wando matar ka ta sa wando to namiji nawa ake cikin gidan idan wannan ba ta ci ba sai a koma tsakanin 'yan ɓangarori 'yan gabas da 'yan yamma idan wannan ba ta ci ba sai a koma rikicin addini 'yan kudu da 'yan arewa kaga Sudan da suka so raba ta sai suka ce waɗancan kiristoci ne waɗancan musulmai ne waɗancan 'yan kudu ne waɗancan 'yan arewa ne sai da aka yi shekara fiye da 30 ana fafatawa ƙarshe sai da aka raba ƙasar biyu aka ba kiristocin yankin su 'yan kudun an ka ba su yankin su 'yan arewa aka ba su yankin su ta ƙare ba ta ƙare ba yanzu waɗanda ake ganin kiristocin ne an gane ko sai suka haɗa rikici tsakankanin su mutanen da suka kashe ma kansu yafi mutanen da lokacin da suna yaƙi tsakankanin bangarori guda biyu su Sudan ta ƙare ba ta ƙare ba ga yankunan musulmin da yanzu sun tada mulki shi yasa ko kirista kake kafiri irin su kai in ba kai ba su bane a'a addinin don a yaudare ka ne aka kama shi ana iya a tada rikici don a hallaka ka matukar ka saba ma buƙatar su ta mulkin mallaka ko da nasu ne ko addinin su kake yi to kai kashe ka ba su turawa sun kashe su ma sankara to ma sankara musulmi ne Mandela sun ɗaure shi shekara 26 musulmi ne Robert Mugabe sun yi fito da shi shekaru aru-aru ba su samu damar kashe ƙasa ba musulmi ne kakka sa tsammanin don kada musulmi ne za su yaƙe ka duk wanda zai cin karo ga manufofinsu ta sai sun yaƙe shi to shi yasa sai a dawo kan minorite a to zuwa egalite a to zuwa ga 'yan kudu da 'yan arewa a to zuwa ga 'yan addini kaza da 'yan addini kaza ko musulmai ko ba musulmai ba da 'yan addini kaza wannan suna amfani da shi kwarai da gaske sannan sai su koma su suka ruguza masarautu su suka hada su amma sai a koma ai masarauta kaza ta yaƙi masarauta kaza a lokaci kaza to in waccan masarauta ta yaƙe ta waccan ta yaƙi juna yanzu ba kun hada su ba to me yake bukata son aka yi a ce maka shekara 200 sun ka wuce kakan wani ya kashe kakanka je ka kashe wani to shi da wanda ya kashe da wanda an ka kashe duk suna ina suna gaban Allah ko ba ka dan bari to can shari'a Allah zai musu shari'a mu dai a bar mu nan yanzu mu gina ta mu kasa to hanyoyi ne da ake bi to wannan ta'addancin da kuke ji hanya ce wadda suke bi saboda su raunana kasashen mu. Duk kasar da aka tadda ta'addanci a cikinta ba mamaki yakin ba sa yi barki a cikinta. Ba mamaki. Sannan shi zai ba su damar a ce an kasa za su shigo. Shi ne abinda suke ta fatan ya faru a Najeriya yanzu da sauran kasashe. Sannan Al-Qur'ani, a cikin Al-Qur'ani mai girma, Allah ya faɗi dalilai guda biyu, foundation na cigaba, abinda ake kira development. To in ana son a samu cigaba na rayuwa, ana buƙatar abu biyu, da sun samu al'umma za ta kama hanyar cigaba, ba nesa suke ba. Cikin Al-Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce li ilafi Quraysh. إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع سو قريشا وعلا ياباسو أبنشي أنقاريكو سو كسامو أبنشن دسو كيشي كنا ألا يودا تدسو باسا دا يوم وآمنهم من خوف ألا يأمن جمسو دقمي دقصورو دد دونيا. Idan al'umma tana son ta ci gaba, waɗanda abubuwa guda biyu su ne ya kamata ta fara security. Ta yi asume. Qurayshawa mai yasa Makka ta zamanto, Qurayshawa suka samu jagoranci, saboda suna da abinci, sannan kuma suna da aminci. Sauran yankunan Larabawa babu aminci, kuma babu abinci, ya yi ƙaramci, kenan sai fitina. Shi yasa Larabawa kafin zuwan Al-Qur'ani suna daga cikin al'ummomin da ba su cigaba ba a duniya. Ba a bazancinsu. Fawa a duniya a wannan lokaci Farisawa ne da Rumawa. Saboda inda babu abinci, babu zaman lafiya, babu cigaba. To da suka san wannan, gibi ayoyi na Al-Qur'ani yadda Annabi Ibrahim ya maka addu'a. Rabbi ij'al hadha al-balad aminan wajnubni wa bani an na'budu al-asnam. Ko ba haka ba? Sannan ya nokan musu abinci. Yace warzuq ahlahu min ath-thamarat warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkuruna fi ibrahim warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana min billahi wal yawmil akhir a cikin suratul baqara. Kullum Allah yana nuna cewa wanda ya samu abinci da zaman lafiya to ya gane cewa an bashi mabudi na ci gaba, to sai su kirkiro ta'addanci. Dalilin kirkiro shi saboda da yazo an shagaltar da gwamnatocinmu da abin da ya kamata su yi. Na biyu, kasar da take cikin yaki, kudaden da ya kamata a sa a noma da waɗanda ya kamata a sa a duk wani kiyon lafiya, wane ne sai ka ji duk an ɗauko su an ce an siyo makamai. Da kuɗin a wani ɓangare aka saka su, in babu yaki kasar za ta ci gaba ko ba za ta ci gaba ba. To sanadiyyar cigaban al'umma a samu abinci. Shi yasa ko da an ka ce ECOWAS ta kulle iyakoki, abu na farko da an ka fara barazana da shi ne za a kawo hari. Idan aka kawo hari, tsaro zai lalace a cikin ƙasar Nijar, balma ba Nijar kin ba har Najeriya. Sai aka ce kuma ba za a bari abinci ya shigo ba, don a nuna maka waɗannan makaman da su ne ake sa ka yadda tilas sai ka yi biyayya ko ka ƙi ko ka so. To kuma in ta'addan nan daga cikin hanyoyin da ake bi, sai a sa su hana, domin da lokacin da tsaro ya gushe, abinda da yawan mutane ba su gane ba, suke tunanin suke fatan ayyaki. Idan tsaro ya gushe, addini, sallah, ana kakka da bindiga, kana zuwa kai sallah, kaga addini ya samu matsala. Likita mai zuwa yi mutane magani, ana rumba mama mai zudum 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 kakka, yana zuwa gidan likita. Dan kasuwa mai bude shago yana jira a zo a sai kaya, ana kakka bindiga, zai zo ya bude. Ma'aikacin gwamnati mai zuwa minister ko biro yayi aiki, ana kakka, zai zo. Malami mai karantarwa a makaranta ta Qur'ani ma yana jin ana kakka, sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malamin boko mushi mai ɗaukar lakire ya zo ya aza ya karanta, ana buɗe wuta, zai zo. Shi yasa da tsaro ya gushi, to komai na ƙasa ya tsaya. to sannan kuma idan aka shekara 10-20 cikin rashin tsaro shike mai domi kuma an hana mishi yayin noma in ka je zaka noma abincin da zaka ci ba da shine kake sakama ba haka zauna cikin gari to in ka je sai a kashe ka idan aka kashe ka ko aka yi maka illa ko aka sace ka noma ya tashi aiki to shi yasa wannan ta'addancin da kuke ji su ne suke kara mishi karfi saboda shi zai sawar mu rasa abincin da zamu ci shi zai sawar da ayyukan mu na yau da gobe da na gwamnati su samu matsala su zamanto ba a jin dadi buhun shinkafa yana jika 9-10 yanzu sai gashi ya kai 18-20 sanadiyar rashin tsaron ne idan babu tsaron kuma yanzu noma abincin sai ayi kokari a hada shi idan aka hada shi to ina zaka duk duniya ko karatun qur'ani zaka yi in kana jin yunwa ayoyin nan ba su fitowa da kyau wallahi to balantana mat in an zo sai an aza balantana ma cir scientific tun da mat tana cikin su da physics shimi ai ban ba yadda za a yi in kana jin yunwa zaka ganin mat da physics da shimi tarba mu dai za a gani suna yawo mun gane wannan da kyau to wannan shine khuttar da suke bi dan su shiga kowace kasa haka suka yi duk kasashen Afrika yanzu inda kaga ƴan tawaye da warene da warene shi yasa ku daina yin muna ƙarya akwai tambaya biyu duk mai hankali game da ta'addanci maka shi waɗannan tambayoyi da an magance waɗannan abubuwa guda biyu bi iznillahi ta'ala an kare da ta'addanci tambaya ta farko wa yake ba ƴan tawaye makaman da suke aiki da su shi ne tambaya ta farko mun san dai dan Afrika da yana da bindiga wanda ake ce ma halbakar ruga to ni da banda ita dai ban san akwai wata bindiga ba wanda dan Afrika ya kera muna da bashi muna da takobi muna da adda muna da kibiya da sauransu amma bindiga artillery dan Afrika bai da ita to yaya an kai dan ta'adda ya mallaki makamin da gwamnati bata mallake shi ba a wace izin ne ko a wani kamfani ne aka kera waɗannan makaman to in an ka gane inda makamai suke shigowa sai a tare na biyu ta'addanci bai yi sai akwai kuɗi kuɗin nan finance da su ne za a yi amfani a je a siyo abinci domin idan dan ta'adda bai da abinci ai ba zai iya kai hari ko ba haka nan bane to a ina suke samun abinci a ina suke samun labarai da ransan yama duk an daina zancen wannan sai a ce a'a ƴan ta'adda sun zo sun kashe mutane ƴan ta'adda sun zo sun kashe mutane shin wa yake ba su abinci wa yake ba su kuɗi wa yake ba su makamai shi kuma wanda ga ba su makaman nan menene manufofin shi a kasashen mu ya gane mu da arziki na sun yi mamaye arzikin har yanzu da yawa daga cikin masana kullum sai a zo ci a ai ɗalibai ilimi ne ƴan makaranta aka ɗauki makamai aka ba su suka je suna kashe mutane suna ce sun yi jihadi waye ba su makaman kuɗin da ake kashi a Niger da Nigeria ana buga dola ana buga euro to dan me an ka samu euro da dola a hannunsu daga ina ya hito ko su ma mashin gari su buga musu euro da dola to tattaunawa irin waɗannan mabu'ai tana buƙatar a sa ilimi da hankali lokacinmu yana ƙara matsowa ƙwarai da gaske kuma ba mu kai inda muke so mu tsaya ba amma akwai ababe guda biyar su ne sharuɗa na ta'addanci a bisa doron ƙasa ababe guda biyar su ne nake so in faɗa saboda lokaci ya matso su ma karatu ne mai zaman kansa ana kiransu alfa'at al-thalatha sai wani malami ya kara guda sun ka zan alfa'at al-arba'a sai wani ya kara guda sun ka zan alfa'at al-khamsa wani ya ji wanga larabci sai ce wannan ni ban taɓa jin wannan ba alfa'atu fa'un shine harafi na fa'un to in ya zan jami'i sai a ce fa'atun ko ba haka ba mulhaq ne bi jami'i mu'annath salim tunda babu fa'u da fa'atu a larabci ba jami'u mu'annath salim bane mulhaq bi jami'i mu'annath salim an gane ko abubuwa guda biyar su ne mu hankalta musu an gane ko da su ne ake amfani wajen tayar da fitina a cikin ƙasa su ne bayan ta'addanci a cikin ƙasa. Na farko alfikr tunani, idan ba a canza ma tunaninka ba, aka nuna maka cewa abinda kake yi nagari ne mai kyau, za ka je ka yi, to wa yake ba su tunani na cewa wannan abin da suke yi na kashe al'ummominsu, me yasa shi wanda ya ba su makamin ba su kashe shi? Mutum ya zo ya iske ana sallar asuba, jam'i na sallar asuba, ka san dai samun jam'in sallar asuba ko cikin musulmi ba kowa yake samun jam'in sallar asuba ba, ka san jam'in sallar asuba akwai lokacin da yake da wuya a ce ana sanyi sallar asuba kuma an kawo ma amarya, to nan ne in ka samu jami'in sallar asuba imanin ka yana da ƙarfi sosai, dan akwai mai dokar akwai mai dokar sati guda ya aka kai mai amarya bai zuwa jami'in sallar asuba sai ce a ai jami'in kala kala na akwai wani jami'in can wurin ranka, to sai mu sun gizo yanzu iske ana sallar asuba ya buɗa ma mutane wuta sai ce Allahu akbar, to mu tafi a tunaninsu waɗannan mutanen da suka kashe ba musulmai ba ne, shin shi wanda ya ba su makami ya ba su kuɗi shin shi musulmi ne? To mu ɗauka a tunaninsu da kafirin da yake sallah da kafirin da bai sallah wani ne kamata a fara kashewa, to su kashe waɗanda suka ba su makamin ba, to alfikru kenan. Wannan karatu ne mai yawa mu ga yadda ake ba su tunani da wi ake kwadaitar musu har su je su aikata wannan abin, sannan ya ake a gurɓata tunaninsu, dole sai mun kula da yadda ake gurɓata tunani. Wannan aiki ne na malamai su wayar mutane kai, aiki ne na masanan tarihi da matsaloli na al'umma, sai an haɗu kowa ya kawo nashi gudunmuwa don saboda a kare matasa daga faɗawa cikin wannan. Na biyu alfa'u ta farko kenan alfikr, na biyu alfatah a samu matashi. Matashi in ka dibe waɗanda ke ta'addancin nan kafin ka samu tsoho cikinsu akwai wuya. Kun san dacizo ya gajiya ya gayau, mai neman buhun shinkafa da buhun masara bai taya kai mutane hari, mai tunanin in ya kai hari akwai gida ne za a zo a kai mai hari shi ma da shi da ƴaƴa ne bai kai hari, amma matashi wanda bai da mata bai da kowa to sai suka zabe wannan, wanda za mu zo cikin wani karatu wata rana waɗanga alfa'atul khamsa wata rana a bi su ɗaya bayan ɗaya. Malaman tarbiyya da suke kula da tarbiyya sun faɗi wani sirri, ɗan adam tsakanin gabansa da shi akwai hali guda uku. Lokacin da ɗan adam yake ƙarami kafin ya balaga, to gaban shi suna rigan hankalin shi aiki. Yaro ƙarami yanzu in ya ga yuka cikin gida mi zai yi, sai ce zai kama, in ya ga wayar wuta ya ce zai je ya kama, haka ne kuma haka ba? Shi yasa Bahaushe cikin karin magana ya ce yaro bai san wuta ba sai ya dawo. Saboda mi? Saboda hankalin shi kafin, wato gaban suke aiki kafin mi, kafin hankali, sai ya taɓa wutar ya ji tana da zafi sannan hankalin shi zai gane. Lokacin da ɗan adam ya fara girma ya kai shekara 15, 16, 17 abinda suke kira sinnul murahaka, ya balaga, to yanzu da gaban da hankalin tare ake aiki. Shi yasa idan tabbashi ya ɗauko moto ya ba da ba saboda cikin gari a san akwai shi, haka ne zai yi. Idan tabbashi yana tafiya kawai sai ya gaga katanga ne ya kamata a buge ta, balle ɗan alter an ci ƙarhi sannan an dafa tiyoyin wake an ja, sai ka ji ba katanga fam saboda a san lokaci ya yi. Da mace da namiji duk haka su, shi yasa in shi na mata ya shigo cikin gida in kana da ɗan alter wallahi ko kana da tabza haka na mallami kauce mai, saboda in ya fara haka da ya zo haka ta nuna da gaban shi da hankalin shi tare ne suke aiki. Yanzu yake son a yi abu, yanzu yake son a ci nasara, bai son a daina shi, to wannan lokacin ki ne. Shi yasa in ɗanka ya fara balaga namiji ko mace sai ka yi hattara wajen mu'amala da shi. Shi yasa in ka ce za ka yi maganin shi da sanda wani lokacin za a yi wadda ba ta da kyau, kina cewa ba a bi a hankali fa lamari ya canza, to da ka ji irin wannan ke na fa a bi a hankali mun gane wannan da kyau. To lokacin da ɗan adam ya kai shekara 40 sai kuma hankalin shi ya shiga gaban gaban shi adatan fi ghalibin nas shi yasa zaku ga mafi yawancin annabawa sai sun kai shekara 40 Allah yake ba su annabta walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma matashi yana son barazana galibi to wannan lokacin tana tutsa shi yana ganin komai yayi daidai ne shi yasa da ya kai shekara 40 wadansu abubuwa da yayi shi da kanshi in ya zama dariya yake yi sai ga waɗannan abubuwan lokacin kurciya ce to tunda sun san matashi duk abin da yake ganin ya dace zai yi sai a bashi tunanin ai ga aikin da ya kamata kai yaushe kana sana'a al'ummarka wanda ka tashi cikin ta wani mutum ya dauke ka ya kai ka cikin daji yau an baka miliyan 100 cikin daji kana cikin kara kana rike da bindiga ka san kuma ana neman ka baka kwanan kwarai kuma kuɗin ga baka ci su ba kuma ka sa mahaifinka cikin taskur ana neman ka kuma an san in kai ne kake aikata wannan aikin hatta da iyayenka abin kyama za su mutuwa da ƴan uwa kai baka ji dadin wannan rayuwa ba al'ummarka bata ji dadin wannan rayuwa ba kasarka bata karu da kai ba ba wanda ya amfana da kai dan Allah ya amfana wannan aiki babu to alfata kenan bayan alfata sai alfulus kudi ba wannan nan guda bai sai mun hidda su insha Allah kudi duk yadda kake son kai aiki a duniya in babu kudi ba zai yiwu ba kana son ka sai makamai ana buƙatar kudi kana son ka sai labarai ana buƙatar kudi kana son a kawo maka abinci kana buƙatar kudi to sai aka ba su dolar da euro shi zai sauƙaƙa musu aikin su in sun canza sai fata zancawa shekarun baya aka ce an yadda sac manet ko ta dola a nan tsakanin maradi da katsina an ka cinci manet ta dola ta dola in kun saurara cikin labarai za ku ji dan nan gaba ban ƙara to in an ka samu wannan sai a samu alfarah dan zaman banza wanda bai da aiki shi yasa matasan mu koya musu ayyukan hannu mu bude ma'aikatu na aikin hannu yana daga cikin abin da zai kawo wa saukin ta'addanci a cikin kasashen domin wanda yake da aiki bai da lokacin da zai sauraren waɗannan ababen mun ji wannan to sai fa'un ta biyar alfasad kenan fatan an ga fikrun fatan fulusun faragun fafasad wannan su ne ababen da ake bi sai a tayar da wato fasad shi ne banna ta fita yaduwa bayan kasa to wannan da shi ne ake amfani don a mallake mu kuma ba wani ta'addanci su 'yan kasashensu sun neman musu aiki su matasansu sun koya musu technology matasansu sun koya musu kasuwanci matasansu sun koya musu duk wani aiki na cigaba amma mu namu su ake amfani da su don a ruguza mu kuma abu ne mai sauki da su zo da sojojinsu su yaƙe mu in dai zai yi mu kashe kanmu ya fi sauki sai in wannan ba ta samu ba sannan a yi creating problem don a zo a yaƙe mu ƙasar Iraki tana zamanta lafiya lau suka ce akwai makaman nukiliya suka je suka kai hari suka je suka kai gidajen su hari na 11 ga watan Satumba suka ce Osama ya kai suka je suka yaƙi ƙasar Afghanistan kullum sai sun yi creating problem kin da za su yaƙa shi yasa matasanmu muna kira zuwa gare ku iyaye muna kira zuwa gare ku masu kuɗi muna kira zuwa gare ku jagorori na siyasa da na gargajiya muna kira zuwa gare ku malamai mu kula da matasa mu nuna musu karatu da aikin da za su yi wannan shine abin da ya dace matukan muka ce ba ruwanmu wallahi wata rana hatta da hituwa masallaci mu yi sallah daga gare mu a cikin kasashen muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya muna kariya maudu'i ya riga yi awa ɗaya ta riga ta kare kuma mu yi ran saura waɗancan alfa'at suna buƙatar wata rana a yi bayani kansu in Allah ya ba mu iko nan dan dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh